sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai Flo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamun cece kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a babban rana 25 ga watan Agusta na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ba mu kanun labarai. To a kasar Angola jami'a mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na kurkun da aka kada. Manzan Majalisar Dinkin Duniya na musamman a kasar Sudan ta Kudu ya gargadi ji Alhamis cewa kasar na fuskantar barazanar fadawa cikin rikici mai tsanani. Sannan wani karamin jirgin ruwa mai dauke da mutane wato 100 ya tuntsire a kasar Brazil ji Alhamis, inda mutane akalla 18 suka mutu.
To Allah ya kyauta, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gamayyar kungiyar matasan arewacin Najeriya sun dage wa'adin da suka baiwa 'yan kabilar Ibo, ko me yasa?
To yanzu manya suka sa a gaba da ita gwamnatin tarayyar Najeriya da wasu kasashe ma, wasu ambassadoji na su kasashen Jakarta, su kasashen duniya duk sun neme mu.
A can jihar Taraba ko mataimakin shugaban kasar Najeriya ne Yemi Osinbajo ya kai ziyara kuma har yayi wa jihar Albishir.
From building the road to link one agricultural hotbed to another.
Professor Osinbajo yace na gamsu da ayyukan da gwamna Darius ya dukufa wajen aiwatarwa.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki tare da Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A kasar Angola jami'a mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na kurkun da aka kada wanda aka fitar jiya Alhamis a cewar hukumar zaben kasar, wadda nan take ta fuskanci jiya daga jam'iyyun adawa. Hukumar zaben kasar ta ba da sanarwa da daren jiya Alhamis cewa ya zuwa yanzu jam'iyyar fafutukar jama'a ta 'yantar da Angola MPLA a takaice ta samu sama da kuru'u 64 cikin 100 na zaben da aka yi ranar Alhamis wato Laraba. Mai magana da yawun hukumar zaben Julia Ferreira ta shafi wajen sa'a guda tana karanta sakamako daga larduna ɗaya bayan ɗaya. Babbar jam'iyyar adawa ta haɗa kai don cikakkiyar kyantuwar Angola UNITA a taƙaice ta ce alƙaluman da ta tattara na nuna sakamakon da ya bambanta da na hukumar. Sakamakon da hukumar ta bayar na nuna cewa jam'iyyar ta UNITA ta samu kashi 24 cikin 100 ne kawai.
Manzon Majalisar Dinkin Duniya na musamman a kasar Sudan ta Kudu ya yi gargadi jiya Alhamis cewa kasar na fuskantar barazanar fadawa cikin rikici mai tsanani muddin ba a warware wasu manya-manyan matsalolin gabanin zaben da za a gudanar ba. Akwai yawan fadace-fadace a nan da can da kuma yawan taɓarɓarewar tsaro a faɗin kasar, a cewar Nicholas Hayson ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Ya ƙara da cewa tattaunawar da muke yi da masu magana da a madadin Sudan ta Kudu, ciki har da ɓangaren adawa, na nuna cewa abin da ke faruwa a fagagen daga da suka haɗa da kwasar ganima na daga cikin abubuwan da ke ingiza gwamnati da 'yan adawa. A watan Mayu gwamnatin shugaba Salva Kiir ta yi shelar tsagaita wuta na ƙashin kanta da kuma sakin fursunoni. To sai dai amma ba a mutunta tsagaita wutar ba, an ci gaba da ɗaukar matakan soji a yankin Upper Nile, a yanda kuma ake ci gaba da fama da rashin tsaro a sauran yankunan.
Wani ƙaramin jirgin ruwa mai ɗauke da mutane 100 ya tuntsire a ƙasar Brazil jiya Alhamis, inda mutane aƙalla 18 suka mutu. Wannan shine karo na biyu da aka yi mummunan hatsari a ruwan yankin a wannan satin. Hukumomin sojin ruwan Brazil sun ce jirgin ruwan ya nitse ne yayin da yake gita mashigar ruwan All Saint daura da gabar birnin Salvador, wanda shine hedkwatar jihar Bahia. Wasu sojojin ruwa sun ceto mutane 21, haka zalika wasu masu ƙananan jiragen ruwa masu zaman kansu sun taimaka wajen ceto wasu da ba a san adadin su ba a baya cikin wannan satin hukumomin jihar yankin tsakiyar fara sun tabbatar da mutuwar mutane 21 bayan da wani karamin jirgin ruwa ya nutse a cikin kogin Zin da daren ranar Talata
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar wasu ƴan jam'iyyar su ta Republican wannan karan ya cicike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin kasar za ta iya ci a majalisance a jerin sakonnin Twitter da ya aika Trump ya cicike shugaban masu rinjaye a majalisar Mitch McConnell da kuma kakakin majalisar wakilai Paul Ryan saboda makalbatun iyakanta bashin da kuma kudurin doka na taimakon tsofin sojoji Muddin majalisar bata ƙara iyakar bashin da gwamnati za ta iya ci ba zuwa ƙarshen watan Satumba gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan kuɗin wasu daga cikin abubuwan da ta saya ba alamarin da wasu ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin zai iya haddasa matsala a gefe guda kuma dole ne a amince da kudin dokar ci gaba da gudanar da gwamnatin koda kuwa kuɗinta ya ƙare zuwa ran 30 ga watan Satumba ne
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi jiya Alhamis cewa yayin wata ziyarar da ya kai Ukraine cewa gwamnatin Trump na kan nazari kan koshin ta bayar da gudummawar makamai ne ga ƙasar ta yaƙi da yaƙi ya daidaita. Da aka tambaye shi ko baya ganin Russia za ta ga hakan a matsayin barazana sai Mattis ya ce ai makaman kare kai ba su yin takala sai ko idan sun fuskanci takalar ka. Gwamnatin Amurka da ta gabata na mai ra'ayin cewar sayar da makaman kare kai ga Ukraine na iya harzuka Russia. To amma jami'an gwamnatin Trump sun sake waiwayar wannan batun da a baya aka yi watsi da shi.
Jami'an gwamnatin Venezuela sun katse shirye-shiryen gidan talabijin din Colombia mai suna Caracol. Suka kuma yi barazan ɗaukar matakai kan kafafen sada zumunta. Da ke kasar a ci gaba da kokarin da gwamnati ke yi na sa ido kan irin labaran da ake yadawa hukumar gidan talabijin din na Caracol ta tabbatar da katsewar ta kafar Twitter jiya Alhamis ta kuma ce shugaba Nicolas Maduro ya kaddamar da zafafan matakai kan gidajen jaridun Colombia yan sa'o'i gabanin daukar wannan mataki Caracol ta shiga sahun jerin kafafen labaran kasashen waje waɗanda aka katse su a ƙasar ta Venezuela ciki har da CNN mai headquarta a Amurka wanda Maduro ce suna kokarin yin zagon ƙasa ga gwamnatin sa Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Bari mu faro da batun dage wa'adin da kungiyar gamayyar matasan arewacin Najeriya suka yi baiwa ƴan kabilan Ibo dake zaune arewacin Najeriya ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Matasan arewacin Najeriya sun dakatar da umurtar ƴan kabilar Ibo su tashi daga arewa su koma yankin su na kudu maso gabashin kasar zuwa 1 ga watan gobe. A wani gagarumin taro a Abuja, haddaddiyar kungiyar matasan ta ce ta dau wannan matakin ne saboda kiraye-kiraye da dattawan yankin suka yi da kuma ƴan kabilar Ibo masu son zaman lafiya da ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar ƙasa. Ɗaya daga shugabannin matasan Nastura Ashish Sharif ya ce sun daidaita da kungiyar gwamnonin arewa kan wannan lamari in ka ɗebe gwamnan Kaduna Nasiru Rufa'i da ya ce ma a damke su, sannan ko sun kafa wasu ƙa'idoji na janye wannan wa'adin. Dojin sun hada da kama shugaban kungiyar rajin kafa Biafra Nnamdi Kanu gudanar da zabar raba gardama kan Biafra rufe duk shagunan sayar da kwaya da ake zargin Ibo na yi a yankin arewa da kuma hukunta duk masu furta kalaman kiyayya
har iyayen mu suke zagi misali kaji mutum yana zagin shi Usman Danfodiyo me hada shi Usman Danfodiyo da wutar Najeriya ya ma san Najeriya ya ma san zai auta Najeriya shi amma kaga zagin maki amma ka gaya mai da kaji wani Bahaushe guda ɗaya mutumin arewa fito ya zagi Awalau ko ya zagi Namda Zikiwe ko ya zagi wani wanda yake kamar wani jagora a wajen mutanen kudancin Najeriya ba mai mu akwai ba mu bai mana tarbiya ta cin mutunci da zagin mutane ba amma ana zagi nami iyaye to wannan abun su ya dame mu kace to tunda abin ya zama haka gara a basu kasar su tafi to yanzu manya suka sa a gaba da ita gwamnatin tarayyar Najeriya Nigeria da wasu kasashe ma wasu ambassadoji na su kasashen Jakarta su kasashen duniya duk sun neme mu tunda da ku mun fuskanci mutane ne wayayyu masu ilimi gogaggun mutane ku dauke wannan wa'adi da kuka bayar
sunana Tasiu Muhammad Fantami ni ne coordinator na Northeast shi kanun da yake magana ikirarin Biafra ai bai san Biafra ba bai ma taba ganin ta ba tunda in ka dauki shekarun sa yana kasa da shekara 40 ne Biafra kuma 50 da ne
shugaban kungiyar gwamnatin Najeriya Kashim Shettima da ya halarci taron ya ce matakin shine mafi ala
sun nuna kauna ga kasar mu kuma sun nuna daraja ga mu shugabannin su don abin nan yayi mana matukan farin ciki ba don komai ba ka raba mu daga fitina insha Allah
malama addini irin su Sheikh Abdullahi Balalawo sun yi fatan da tawon kabilar Ibo za su ja kunnan masu radin aware
saboda haka waɗanda suke tunanin cewa lalle ba su yadda da irin abin da su kanu suka dauka ba su ma abin aye ba musu ne kuma ina fata shugabannin su za su tsaya tsayin daka su ga cewa wannan muradu da ake tayawo da shi bai kai ga ainihin wato kai ga cin nasaran abin da suke so su kai ba saboda haka zaman mu kasar Najeriya muna da mabambanta addini addinanmu ya umarce mu kowanne da zaman lafiya
wasu daga yan kabilar Ibo mazauna arewa sun halarci taron ta nuna ba za su tashi ma daga arewar ba
sunana Chief Odum Onibo mu a kanu muka gire ma nan muka aure nan kuma muka nemi abinci ba mu da wani waje na zama ko kuma na nemi abinci ƴaƴan mu ma a can muka haife su
dan wasan Nollywood Kenneth Okonkwo da wasu yan Ibo sun nuna farin ciki ga matakin Nasira da Malika Amirar Amurka daga Abuja Najeriya
To a can jihar Taraba ko Sanusi Adamu ne ya aika muna da rahoton ziyarar da mataimakin shugaban kasar Najeriya ya kai a jihar Taraba kuma har yayi wa jihar wani albishir ga Sanusin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnatin tarayya za ta maida wa kowace jiha kudin da ta kashe wajen kammala manyan ayyuka mallakar gwamnatin tarayya domin kyautata rayuwar al'ummar ta. Mataimakin shugaban kasar Najeriya ya furta haka ne yayin kaddamar da hanyar Jalingo Kona Lau da gwamnatin jihar Taraba ta gina lokacin da yake maida martani ga bukatar da gwamnan ya gabatar na gwamnatin tarayya ta mayar mata da kudi naira biliyan 1 da miliyan 310 da 655 da ta kashe wajen kammala aikin hanyar.
And this is why I am particularly impressed with what His Excellency the Governor is doing here, looking at the various opportunities in agriculture and trying to provide the facilities, even building the road to link one agricultural hotbed to another.
Farfesa Osinbajo ya ce, "Na gamsu da ayyukan da Gwamna Darius ya dukufa wajen aiwatarwa, musamman a fannin gina hanyoyi da kyautata ayyukan noma irin na zamani." Gwamna Darius sun ishaku na jihar Taraba ya fada wa bakon nasu cewa daga watan Mayun 2015 kawo yanzu gwamnatin sa ta kashe sama da naira biliyan 30 kan gina hanyoyi 13 mallakar gwamnatin tarayya a garuruwa da kauyuka 22 kudaden da inji gwamnan idan aka maida wa jiha za su taimaka wajen samar wa jama'a muhimman abubuwan more rayuwa bayan ga aikin hanya mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kaddamar da aikin sabuwar fasahar samar da ruwan famfo mai amfani da katin ATM da manyan lambunan zamani na greenhouse da jihar Taraba ta tanada kan kudi naira biliyan 6.8 da kuma sama da naira biliyan 2 ga bayanin da gwamna Darius Dixon Ishaku ya yi wa muryar Amurka kan waɗannan ayyukan biyu
mun shiga mun yi babban contract na kusan biliyan 6.5 wanda har muna ganin 2030 ba za mu samu wani matsalan ruwa a garin Jalingo ba za mu rika samu miliyan 75 kowane da kowane rana liters 75 million liters per day kuma wannan muna ganin zai isa garin kuma zai rike manyan kamfanoni wanda za su shigo nan garin su yi company kaman su vegetable su tomato su cucumber su cabbage su lettuce yanzu mun zo da wannan greenhouse din kowane lokaci zaka samu wannan abincin isheshe yanzu mun fara kai su Port Harcourt da Lagos da Abuja in Allah ya yarda za a fara daukan su ma da jirgi daga nan har Lagos jirgin sama.
To ko me jama'ar jihar Taraba ke fadi kan ayyukan da gwamnatin jihar Taraba ya aiwatar musamman a fannin bunƙasa ayyukan noma?
Suna Siyam Salzaman Adamu ne Taraba state chairman na Ofa. Dai na mu wanda zai bunƙasa mu na ayyukan mu a Taraba.
Daga bisani mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Wasim Bajo ya gana da bangarorin da tashi-tashin hankulan tsaunin Mambila ya shafa a asirce don neman hanyar warware rikicin. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A saboda muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da shayar da yaro da nonon uwa maimakon na nasara, har yanzu muna tare da Dr. Rukayyawa Mako, ƙwararriya akan lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, wadda wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya hira da ita akan alfanu da kuma muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa. A ci gaba da wannan hirar, Dr. Rukayyawa Mako ta ce ya kamata
a ci gaba da shayar da shi har zuwa tsawon shekara 2 ko fiye, sannan kuma a hada mi bayan wata 6 za a iya hada mishi wani abinci na gida. Abin da ya fadace na gida
kamar kunu kenan.
Yawwa, kamar kunu tsaftatacce. A tabbata an bashi abinci tsaftatacce, kunu dan ɗan damin nan, dan shinkafa, dan wake, a dan dafa shi a yi faten shi. Abinda ma'aikatan lafiya mataki na farko na muke kokarin yi shine muna kokarin nuna mata su yi amfani da abincinmu na gargajiya na gida wanda muke da shi, da yadda za su sarrafa shi su ciyar da yaransu ba tare da sun sayi na gwangwani ba ko na kasuwa ba. Nama, ki tafasa nama, idan kika tafasa nama da gishiri kadan ba tare da albasa ko kayan kanshi kayan yaji ba, ruwan tafashan naman ki dauka kina ba danki da cokali da kofi, a kofi ko a plate da cokali kina dan bashi yana sarba bayan wata 6. Kida bashi wannan da shi da wanda ya ci nama daidai. Idan kika dafa waken kikin nan na gashi kinnan na gashi, in ma zaki iya ki sa maburki ki burka shi, in da ni ma in kika dafa ki sa maburki ki burkata, kina diba da cokali kina bashi yana dan sirba yana dan sirba har ya kushi. In ya kushi ki bar shi, baya bukata abincin gwangwani.
Dr. Rukayya, bari mu koma kan maganar su matan kansu. Waɗannan labarai kuke samu ne yasa wasu daga mata basa son su shayar da ƴaƴansu nonansu?
A hakikatan gaskiya bincike ya nuna cewa mata na karkara sun fi shayar da ƴaƴansu nono fiye da matan birni. Matan birni waɗanda suka waye nan suka yi makaranta, ko dai zaka gansu kullum su suna da abin da zai sauri, nake zan je aiki, zan yi wannan. Sannan kuma baya ga haka ana tunanin zan yi kwalliya, zan gyara jiki, zan tsaftace, zan yi waye, ni bana son nono na ya fadi, kaza, duk wannan yana daga cikin abin da an ka samu dalilai na hana su abin nan. Wasu kuma kadan daga cikin su kan ce, a ni miji na nuna mini baya son nono na ya fadi koko kaza ko nono na ya abin nan. Duk wannan labari ne shi yasa nace muna neman maza yanzu su zo su shiga cikin harkokin sha'anin haihuwa na mata, su rinka raka matansu wajen awon ciki, su zauna a gefe daya, su jifa abin da ake faɗa mu mata a lokacin ɗaukan ciki har zuwa haihuwa. don saboda su ji wannan hudubar don su san cewa ba wai mace kadai bane sha'aninta in ta dauki ciki da kuma haihuwa da kula da jariri. A kasashen da suka girma suka abin nan kasashen Turawa wadanda suke sun san abubuwa har suna ba da hutu ma namiji wanda suke kira paternal leave. Je saboda ya taimaka ma mata a gida a lokacin da ta haihu. To waɗannan matan masu kuma cewa ba su shayar da nonon nan fa su fa gane cewa ba za ki iya hana abinda Allah ya shirya ba. Saboda me? Saboda ku kin shayar da nono ko baki shayar da nono ba, Allah shi ya kurciya, ya kuma yi ciyo, ya yi lafiya, ya kuma yi tsufa. Sannan kuma shayarwar nan in sun gane mata kamar yadda na faɗa can baya, yana sa mace kibanta ta ragu. In kina shayarwa, duk wani kitsan da kika tara a jiki zai narke. Idan ya narke to sai kiga kin yi gayanki tsatsatsan miji ya gani, ya ga sha'awanki.
Wato dai doktor ya nuna su ma maza suna da hannu a wannan lamari na kin shayar da yaran nan.
A hakikan gaskiya suna da hannu daga ciki, saboda duk wata mata mai cewa ni ban son nono na ya fadi, ina son in yi gayi, ina son in yi wani, don wa ake yi? Saboda maza.
Wato yawwa doktor Rukayya, mu tabo mana wata magana da kike kawo, ko da yake abun guda biyu ne, kin ce ma wannan shaharwan kan kare mata daga cutar kansa ko kuma ce daji, ya kamata ai karin bayani saboda mata su fahimci wannan.
A hakikatanin gaskiya kansa shayar da yaro nono kamar yadda na faɗa can baya ya kansa kitsin da aka tara a jiki ya narke. Idan kitse dama yawan taruwan kitse a ci abinci, kitse ya taru a jiki, akwai abin da ake kira oxidant. Wasu sanadarai ne waɗanda in an ci abinci jiki yakan tace, yakan tace ta fitsari, oda ta kan tace ya fita ta fitsari, wasu kuma hanta ta kan tace da kuma hanji su kan tace ya fita ta kashi. To kaɗan kaɗan da ke raguwa yana ƙaruwa, kitsen nan ya taru ba zai bar shi ya fita ba. To tunda kitse ba zai bar shi ya fita ba, ya taru a jiki, don haka sai ka ga mace ta fi samun risk na samun ciwon ko diabetes, ciwon suga kenan, da kuma ciwon hawan jini, da kuma ciwon kansa. Kansan nan kuma da ta nono, da ta koda, da ta hanta, da ta mahaifa, da ta kwan haihuwa, wato ovary. Duk saboda kitse ya lullube su, ya taru, baki shayar da nono ba, kin zauna ki ci abinci ki yi kusa. A kula a ba yaro nono, wannan yana taimaka kwarai da gaske wajen kare cututtuci ba na kansa kadai ba, har da hawan jini da ciwon suga.
Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajiya.
To zamu fara ne da tambayar Mallam Sa'idu Abdullahi daga Damaturu jihar Yobe, wanda a makon jiya ka amsa masa ɗaya tambayar da yi. To likita, ciwon sukarin nan ina ganin ana yawan dan ka sha bayyanawa. To amma gashi shi dai wannan mutumin da ka ansa tambayar shi yayi tambaya akan cewa me ke kawo ciwon sukari ne.
To akwai abubuwa da ke kawo ciwon sukari, akwai abubuwa da yawa. Na farko, dan su akan haifi yara waɗanda ba su da wannan ƙwayan halitta wanda ake kira pancreas din nan kenan. Fatakwarwa wanda ke fitar da shi wannan ƙwayan halitta da ke narkar da suga ɗin. Kuma waɗansu mutanen ba su so manyanta wani abu kan faru sai su samu wannan ciwo. Kuma waɗansu kamar mata masu juna biyu, suna juna biyu wani lokaci suka samu wannan irin ciwon sukari ɗin. Kuma waɗansu kawai da waɗansu abubuwan da suke faruwa a rayuwarsu suna iya samu wannan ciwon sukari. Amma in aka gane abin da ke faruwa, ana iya ba mutum magani.
Ana gado?
Ana iya gado, in dai kamar dangoginka suna da shi, yawanci in baka yi sa'a ba kana iya samu, amma ba kowa da aka yi ba, kowa ke gadonsa ba.
Amma dai akwai wani a cikin iyali ko danginka.
kana yiwa kai ma ka kamu da
wannan ciwon. Yana yiwa kai ma ka kamu da ita.
To ciwon sukarin akwai wanda ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba?
To kuma waɗanda aka haife su da ba su da shi wannan ƙwayan halittar da ke fitar da shi wannan abin da ke narkar da sukarin insulin. To su irin waɗannan yawanci sai dai kawai su aita su ta allura maganin iya rayuwarsu. Amma yanzu da ilimin kimiyya ana gwada dasan shi wannan ƙwayan halitta din.
To
kuma kamar mata masu juna biyu wani lokaci in suka haihu to wannan ciwon sukan yakan rabu da su.
To idan suka haihu sai su rabu da ciwon.
Sai su rabu da ciwon domin wannan ciwon ana kiran shi ciwon sugari domin juna biyu.
Domin juna biyu.
Wanda ake kira da turanci gestational diabetes ake kiran shi da turanci.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To shi ma dai Malam Hudu Muhammad Bello a mai bakin mai a can bakin kogin Donga. Shi ma ya yi tambaya game da ciwon sukarin to tunda ka ansa kenan. To ko da yake shi Malam Hudu Muhammad din ya sake wata tambaya.
To
yana son a mishi bayani akan ciwon hawan jini.
To ciwon hawan jini akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon hawan jini su ma. To kaman yawanci masu ciwon sukari din nan ba a sa wasu ma suna ciwon hawan jini. Kaman kuma mata masu juna biyu din wani lokaci domin juna biyu din suna iya samun ciwon hawan jini. Wani lokaci kuma akwai waɗansu mutane waɗanda yanda yanayin suke canzawa suna da kaman suka yi ta ƙiba. To shi ma wannan jiki in jikin mutum ya yi abin da yana iya samun hawan jini. Wani lokaci kuma damuwa da yawa na kawo shi hajiya.
To kaman mata masu juna biyu ne idan sun haihu za su rabu da ciwon hawan jini?
Yawanci in suka haihu suna rabuwa da ciwon jini amma suna su hatsarinsa shi ne in suna juna biyu din dole a ba su maganin da zai saukar da ciwon hawan jini din. Domin wani lokaci ba haka yana iya sa su yi bari ko wani abu saboda dole a lura da su wanda ake kiran shi pre-eclampsia da turanci kenan amma su ma dole a lura da su. To kuma irin waɗanda suke samuwa domin ko damuwa ne ko wani abu to su kuma waɗannan in suka daina waɗannan suna iya ina warkar da su. Kuma akwai waɗansu kawai ciwon kawai suna ciwon hawan jinin kuma ba wani dalili ba wani dalili
ba damuwa ba abin da kawai Allah ne ya kora musu.
Kuma akwai waɗansu kuma waɗanda suke da in dai kana da ƴan uwa za ka iya gadon su waɗansu mutane ma haka yake faruwa da su.
Amma da masu ƙiba in suka rage ƙiba za su ji sauƙi.
Shi yasa an ka rike kiba kuma ka rinka cin rage cin maiƙo da sauransu. To in kai waɗannan ka rike kiba ɗin sai ga yawanci ba sai ka sha wani magani sai ka warke ma.
Saboda haka akwai ciwon hawan jinin da kawai sai dai mutum ya ta bashi magani kamar wanda ka ce ba wani dalili kawai suna yi ne?
Akwai waɗansu suna da ciwon hawan jinin ba wani dalili to irin waɗanda dole su yi ta shan magani kawai.
Har iya rayuwarsu.
Har iya rayuwarsu.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. Saboda haka a nan za mu yi sallama da masu sauraronmu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa amadadin?
Dr. Lada.
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To ma Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta takaice.
A takaice a kasar Angola jami'a mai mulki ta sha gaban sauran sakamakon wucin gadi na kurkun da aka kada wanda aka fitar jiya Alhamis a cewar hukumar zaben kasar wadda nan take ta fuskanci ja daga jami'iyar adawa. Manzon Majalisar Dinkin Duniya na musamman a kasar Sudan ta Kudu ya yi gargadi jiya Alhamis cewa kasar na fuskantar barazanar fadawa cikin rikici mai tsanani muddin ba a warware wasu manyan matsaloli ba gabanin zaben da za a gudanar baɗi. Wani karamin jirgin ruwa mai dauke da mutane 100 ya tuntsire a kasar Brazil jiya Alhamis inda mutane akalla 18 suka mutu. Wannan shine karo na biyu da aka yi mummunan hatsari a ruwan yankin a wannan satin. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar wasu 'yan jam'iyyarsu ta Republican. Wannan karen ya ciccike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin kasar za ta iya ci a majalisance. A jerin sakonnin Twitter da ya aika, Trump ya ciccike shugaban masu rinjaye a majalisar da TJ Mitch McConnell da kuma kakakin majalisar wakilai Paul Ryan saboda makalabatun iyakanta bashin da wato gwamnati za ta iya ci a kasar.
To madalla da take tattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu kuma a madon kwara kuwa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Hero Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Patrick Beya ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.